نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
godiya ta tabbata ga Allah madawacin sarki mai kowa mai komai wanda cikin nirmarsa da ganin damansa ya sake ba mu daman halarcewa wannan waje mai tarin albarka a wannan rana ta 19 ga watan Ramadana, wata mai alfarma, shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda yake daidai da 8 ga Maris shekara ta 2026 miladiyya. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabin rahma Muhammad ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su. Bayan haka da idin Allah ta'ala za mu ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma daga inda muka dasa aya a jiya cikin surat Yusuf. Fadin Allah tabaraka wa ta'ala وراودته التي هو في بيتها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
Allah tabaraka wa ta'ala yace warawadathu allati huwa fi baytiha an-nafs. Ajiya muka ce jarraba wadda Annabi Yusuf ya fuskanta sanadiyar makirci da ayyan uwansa suka yi suka jefa shi a rijiya, kuma bayan haka suka sayar da shi da kuɗi ɗan kaɗan, kuma suka fadawa masu sayansa cewa bawa ne. Allah tabaraka wa ta'ala yace mun tabbatar da Yusuf a bayan kasa kuma domin mu sanar da shi ilimin wato fassarar mafarkai. Domin wadda Annabi Yusuf ya fada hannunsa da ya siyo shi a kasar Masar, babban mutum ne, yana matsayin wazir wadda ake mai lakabi da Al-Aziz. To akwai sauran jarrabawa da Annabi Yusuf zai fuskanta. Allah tabaraka wa ta'ala yace wa rawadathu allati huwa fi baytiha an-nafs. Sai wadda wacce Nabiyullahi Yusuf yake ɗakin ta, mana wacce take rike da shi a gidanta, sai ta neme shi da lalata. Wa ghallaqat al-abwab, kuma ta rurrufe kofofi. A cikin wannan ta'birin ba rufewa kawai ta yi ba, tunda aka ce ba aghlaqat ba ghallaqat, ai istahkamat al-ighlaq, ma'ana ta rufe kofofin wato rufewa a usulubin magana a larabci akwai yadda ake laying emphasis akan abu ka ga misali a Hausa idan mutum yace zan dace ka da yace zan maka duka kaga dukan nan kaga idan mutum yace zan dace ka baka fusa gashi sosai ba amma lokacin da yace zan maka duka kai ka san zan dace ka da zan maka duka ka san akwai banbanci ko wanne ne idan aka aiwatar zai fi zafi mai dukan nan ko so hakan nan a larabci yace nan cewa yi haka nan a larabci dan kace fatahal bab ya bude kofa da fatahal bab wannan domin ziyadatul mabna dilalatun ala ziyadatul ma'ana tunda an kare wani abu cikin bina'in kalmar to tabbas akwai karin ma'ana ce ghallaqat istahkamat al-ighlaq ai wato ba wai kawai rufe kofa bane rufewa ne kofofin ta rufe su ne na dagangan rufewa mai kyau ghallaqat al-abwab ayoyi da hadisai ba su bayyana mana kofofin guda nawa bane amma kuma sun dai nuna mana ba kofa ɗaya bane kofofi ne kuma ta rufe su وقالت هيثلت باين تعرف وان كوفف كاجا الله تبارك وتعالى تي وراودته التي هو في بيتها النفسي وتي نبي الله يوسف يكي زوني اتاكينتا تنيمي شي دلالاتا سي يانزو ذا كيجا دكي دكين تيا تنيمي شي دلالاتا الله يكي وغلقت الابواب كما تعرف كوفوفي باين تعرف كوفوفي سي تي ماي hai talak ai halumma sai take mai to ka taho mana malaman tafsiri suka ce sayyida imra'atul aziz aka ce mata ce kyakkyawa aka ce mata ce kyakkyawa kuma matan babban mutum wazir a garin Masar aka ce sayyida ta zayyana kanta banda ita kyakkyawa ce sayyida ta yi ado tukunna dan wannan abin da take son ta yi din shiri ta yi mai kuma ta rufe kofofi sa'annan ga nabiyullahi Yusuf matashi wadda bako ne a gari domin sabubar da za su sanya nabiyullahi Yusuf ya fada cikin wannan tarkon suna da yawa gashi matashi ne bai da aure gashi bako ne a gari da zai fada wannan tarkon zai mugun wahala asirinsa ya menene ya tono domin gida ne wanda yake shiga ya fita an san shi da gidan shi mazaunin gidan ne da haka babu wanda zai ganshi yana fitowa daga gidan ya yi tunanin wani abu ko kuma ya tuhume shi da wani abu domin ba yau bane ya fara zama a gidan ba yana zama a gidan kaman mai yi wa mutanen gidan hidima ko domin kaman dan gidan da haka fitowar shi daga gidan fito wanki daga ɗaya daga cikin ɗakunan da aka rurrufe kofofinsu ba abin tuhuma ba ne sa'annan ko da wani abu zai sa a fahimci a tuhume shi da aikata wannan ɓarnan wannan alfashan to kunyar da zai ji zai zanto takaitacciyar kunya ce domin ba a garinsa ba ne babu danginsa babu makwabtansa babu mutanen da suka san shi sai yace qala ma'az Allah qala ma'az Allah yace ina neman tsarin Allah ya nemi tsarin Allah da ya fahimci manufarta sai yace na nemi tsari da Allah tabaraka wa ta'ala innahu rabbi ahsana mathwaya yace lallai shi mai gidana ne rabb anan ba ana nufin ubangiji bane ana nufin mai gida nabi yusuf yace innahu rabbi yana nufin mijinta kai tsaye tunda ya fahimci abin da take nufi ga ta tayi ado, ga ta ta rufe kofofi, ga ta dace mai ya taho mana. Sai ce a na nemi tsari da Allah. Innahu rabbi, lallai shi mai gidana ne. Ah, sana maswaya. Ya kyautata mazaunina. Ma'ana mijinki kenan. Mijinki bai cancanci na zalunce shi ba. Bai cancanci na ci amanarsa ba. Ah, sana maswaya. Ya kyautata mazaunina. Yana cikin kyautata mu sa'annan na ha'ince shi akan iyalinsa. A'udhu billah. Sai ya ce innahu la yuflihu adh-dhalimun. Nabi Allah Yusuf ya ce lallai azzalimai ba za su rabauta ba. Domin wannan zalunci ne, wani zalunci ne kuma ya kai wannan. Wani zalunci ne ya kai ga ha'inci mutumin da shi ke rike da kai, shi ke ɗaukar ɗawainiyarka, ya kyautata mazauninka, bai mu'amalarka mu'amalar bayi, kuma ka rasa wadda za ka ha'ince shi a kan iyalinsa, sai wannan mutumin? Kaga wannan zalunci ne mai girma. Shi yasa Nabi Allah Yusuf ya karasa maganarsa da cewa lallai azzalumai ba za su rabauta ba. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala qad hammat bihi
wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula alla abuhana rabbi kadhalika linaslifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin.
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala qad hammat bihi, lallai ita matar ta riga ta kudurci niyyar cewa abinda take son ta aikata na neman lalatan nan sai ta yi, da haka hammat bihi ta yi niyyar yin aikata lalatan da shi. Wannan shi ne burinta, kuma shi ne abinda ta fito yi, shi ne abinda take son ta cimma. Allah ya ce wa hamma biha, shi kuma niyyarsa ta karkata zuwa gare ta. Shi yasa al-Imam Katsir yake rahimahullahu ta'ala yake al-muradu bi hammihi biha khataratu hadithun nafs. Irin hadithun nafs, irin abinda mutum yake magana da shi da kansa a zuciyarsa na karkata. Wannan ya faru da Nabi Allah Yusuf alayhi salatu wassalam. Laula an ra'a burhana rabbi, da ba dan ya ga hujja daga Ubangijinsa ba. Malamai sun yi bayani da dama mai wace hujja ya gani a nan. Wai suka ce a ayar Al-Qur'ani ya gani ayar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala taqrabu zina. Maganganu da yawa sun zo a wannan wajen, amma kuma babu dalilin da za a danganta, za a tabbatar da waɗannan maganganun da cewa abinda Annabi Yusuf ya gani kenan. Bal akwai waɗanda suka ce ya ga kamar surar mahaifinsa, shi ne burhan ɗin da Allah ya nuna mai. Al-Muhim, Allah tabaraka wa ta'ala ce da ba dan ya ga hujjar Ubangijinsa ba, domin ya fara samun karkata irin na zuciya. Da ba dan ya ga hujjar Ubangijinsa ba. Allah ya ce kadhalika linasrifa anhu su, wannan hujjar da muka bayyana wa Nabiyyu Allah Yusuf ya gani, Allah ya tabaraka wa ta'ala yake wannan ya kasance ne domin mu karkatar da mummunan aiki, wal fahsha da barna, al fahsha daga annabin. Hakan shine sunnan Allah tabaraka wa ta'ala da annabawa da manzanni. Zaka ga yakan ba su kariya tun suna ƙanana, suna yara, tun lokacin yin wahayi a gare su bai kai ba, sai kaga Allah tabaraka wa ta'ala yana ba su kariya daga fadawa cikin wato munanan laifuffuka. So irin wannan kariyan Allah tabaraka wa ta'ala ya bai wa Nabi Allah Yusuf, ya zanto bai fada a cikin wannan makircin wannan imra'atul aziz ba. Allah tabaraka wa ta'ala yace innahu min ibadina al-mukhlasin shi nabiyullah yusuf ya kasance daga cikin bayin mu wadanda muka zabe su koko wadanda muka kubutar da su sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shi nabiyullah yusuf Allah tabaraka wa ta'ala yace na'am
واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم
يوسف
أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين
واستبق الباب الله تبارك وتعالى سيسكي رجي رجي زواج كوفا بمن شو غلقت الأبواب با سكي رجي رجي نبي الله يوسف ديجا منفرتا كما يجا أزمرتا سيجويا سيروغو دقود سيتبيوشي sai abin ya zama kamar menene kamar rigeri yanzu Nabi Yusuf yana son ya riga ta kaiwa zuwa ga Ira kofa ya bude ya fita tana son ta riga shi kaiwa zuwa ga kofa tai ne ta hana shi budewa ya fita wa qaddat qamisahu min dubur kuma rigarsa ya yage ta baya wa alfaya sayyidaha ladal bab kuma suka yi suna yana bude kofa sai suka cikaro da wa da mijinta a kofar shi ya taho zai bude kofa su kuma sun taho suna rige-rigen wa zai fara zuwa kofan ya bude suna zuwa kofan ana bude kofan sai ga mijinta ya ga halin da ake ciki ya ga halin da ake ciki na tartar kofan matar sai ta ce qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adhabun alim menene sakamakon wadda yake nufin mummunan aiki da iyalinka face an yusjana a rufe shi a kurkuku aw azabun ali ko kuwa azaba mai radadi kaga kai tsaye ta daura wa walai bijina annabi yusuf malama suka ce anan idan ka lura sai ta ce sai ta yi suggestion din nau'i biyu na ukuba an yusjan aw azabun alim a irin wannan yanayin idan an kama mutum da matar mutane masu irin wannan matsayin abin da ya kamata a yi mai shine ne a kashe shi shi yasa da gaggawa ta bada shawara biyu na nau'in azaba da za a yi mai yusjan aw azabun alim tana son a bar shi a raye domin har yanzu bata menene ba bata hakura ba shi yasa take son a kai shi kurkuku duk dadewansa a kurkuku zai fito tana nan ita kuma tana nan ta bayan fage tana remote control din mijin ko kuwa a yi mai azaba mai radadi har ila yau dai za mai ukuba ne kuma yana menene yana nan Nabi Yusuf yana jin haka kala kai tsaye shi ma sai ya ce hiya rawadatni an nafsi ita ce ta neme ni kai tsaye ya ce ita ce ta neme ni da Nabi Allah Yusuf ya faɗi wannan Allah tabaraka wa ta'ala yake wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin sai wani mai bada shaida ya shaida cikin iyalinta aka ce mai bada shaidar nan aka ce yana tsaye daga cikin khaffatul malik mutane makusanta ga shi sarkin kamar wanda za ka iya fadantawa kamar PA dinsa aka ce wani ɗaya daga cikin mutane ne a cikin gidan wanda kuma yake da dangantaka da ita matan yana da dangantaka na jini da ita matan kamar dan babbanta ko kuma makamancin haka wayan suka ce a wanda ya fara shirin wani dan karaman yaro ne da ake yarke da shi wanda bai kai yayi magana ba kamar yadda yazo cikin wani hadisi marfoi cewa mutanen ƴaƴa da suka yi magana fil mahad aka ambaci shahid Yusuf mai shaidan annabi Yusuf almuhim shi mai shaidan nan me yace sai yace in kana qamisuhu qudda min qubul yace idan rigarsa an yaga rigar ne ta gaba yace fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin to ita ce da gaskiya shi kuma yana daga cikin makayyata maluma suka ce me yake nufi da cewa idan rigar daga gaba aka yanke rigar zai mana fassara haka shine shi yaje neman ta ita kuma tana son ta kare kanta sanadiyar haka rigar aka yaga rigar ta ira ta gaba yace wa in kana qamisu qudda min duburin fa kadabat wa huwa min as-sadiqin idan kuwa rigarsa an yaga rigarsa ta baya yake to tsayi ƙarya shi kuma yana daga cikin masu gaskiya kuma akwai wani asar da suke nuna cewa domin fushi da kuma azama da zake da shi akan sai ta aikata abinda ta kudurce a ranta da ya fara guduwan nan ta bi shi ta yaga rigar ba yagawa na kaɗan ba ne aka ce ta yaga rigar irin yagawar da ya kai da rigar ma gaba ɗaya sai ya faɗi daga cikin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam shi mai ba da shaidan yace a duba rigar ta gaba rigar aka yaga ko kuwa ta baya idan ta baya ne to shi ce da gaskiya ita ce yin ƙarya فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيد كنا شي مجن da yaga cewa rigar annabi Yusuf an yaga rigar ta baya ne kai tsaye sai ta innahu min kaidi kunna lallai wannan yana daga cikin makircin ku sai bai ce makircin ta ba sai ce makircin ku domin kusan duka mata suna tsamfatuwa da wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada wa Aisha radiyallahu ta'ala anhu arda lokacin da rashin lafiyarsa ya tsananta yace tana mata da kissan da billahi Yusuf yace lalle kudin nan ɗan uwar matar matar imra'atul aziz ko ko akhawati Yusuf yana ishara zuwa ga wannan matar da kuma sauran matar da za mu zo mu yi magana akan su a lokacin da manzo Allah yake kan rashin lafiya mai tsanani rashin lafiyan ya tsananta sosai sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai fada wa Aisha sai ya ji fada wa mahaifinki idan lokacin sallah yayi sai ya ji fada wa mahaifinki yayi wa mutane sallah yayi limanci kenan ko ita kuma sai ta dinga cewa mijinta ya ma'aikin Allah mai zai hana ka umarci Umar Umar mahaifin wa mahaifin Hafsa ya kuka gani kuna ganin ba ta son mahaifin ta yi limanci kuna ganin ba ta jin dadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nominating din babanta manzon Allah ne ba yake nominating din babanta ya jagoranci sallah amma ita kuma take kokarin ta gamsar da shi cewa ya umarci wa ya umarci Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya fahimci abinda ke kasa domin rashin lafiyar nan ya tsananta kuma zai iya kaiwa ga menene ga ajali ita ba ta son idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin lafiyar nan ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu akan rashin lafiyar nan ba ta son ayi tasha'umi da mahaifinta cewa manzon Allah bai tashi barin duniya ba sai da babanta ya fara limanci sai zama abun menene abun magana sai zama abun da ake gasa wa iyalan gidan Abubakar magana da shi ita abun da take gujewa kira shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna kunna la sawahiba Yusuf ce babu bambanci tsakanin ku da ma'abota matan nan ma'abota da nabiyullahi Yusuf imratul aziz da sauran matan da zamu ambato yace lalle wannan na daga cikin makircin ku min kaidi kunna wannan yana daga ciki ne ma yace inna kaida kunna azim lalle ma kirkin ku ku mata ma kirkin ku yana da girma kaga kenan sanadiyar shaidar da wancan mutumin ko ko wancan karaman yaron da ake rike da shi wanda bai kai yayi magana ba da ya bayar da ishara zuwa ga aduba alamomi kaza idan aka ji alama kaza to kaza ne in aka ji alama kaza to kaza ne ya amfani shi mijinta din kenan kuma yayi amfani da shi wajen gane gaskiya kuma ya ba ta rashin gaskiyan anan tunda ya ce mata wannan daga cikin makircin ku ne sai ya ce Yusuf a'rid an hadha yace ya kai Yusuf ka kawar da kai daga wannan ka kawar da kai domin babban gida ne ba a san wannan labarin ya fita ya yadu a dinga cewa matar wani wadda jagora ne babba ne a gari ta aikata kaza da kaza da kaza sai cewa annabi Yusuf yace a'rib an hada ka kawar da kai daga wannan abu yace ita kuma yace wastaghfiri li dhanbiki ce kuma ki nemi gafara game da laifinki kaga ya bata me ya bata laifi yace innaki kunti minal khati'in innati kunti minal khati'in yace innaki kunti minal khati'in lalle ce kin kasance daga cikin masu kuskure abinda kika aikata kuskure ne anan maluma suka ce bayan darussan da muka ambato na cewa ha'inci mafi girma shine ha'incin da kai wa mutumin da ke kyautata maka shine mafi girma kenan mutumin da ke kyautata maka ka ha'ince shi wannan ba karaman abu bane sa'annan kuma abin zai zama yana da muni matuka idan ya zanto ha'incin ma akan iyalinsa ha'incin akan iyalinsa sa'annan maluma suka ce wannan wa'annan ayoyin suna ishara zuwa ga nisantar shigo da mutumin da bai ba mahramin iyalinka bane shigowa da shi gida shi ba kaninta bane na jini wadda babu aure a tsakaninsu shi ba wa'anta bane ya'anta bane ka shigo da shi yana yin shiga da fita a cikin khususiyar iyalinka zai shigo ɗakinta zai shiga uwar ɗaki zai shiga falo zai shiga ko ina sawa'un kana nan ko baka nan wannan kuma yana daga cikin abubuwan da ba musamman matasa masu tasowa yanzu wanda suke yi suna ganin kamar wani abun wayewa ne wannan kuma wannan wata al'ada ce na hatta a cikin jinsin dabbobi ba duka dabbobi ba ne suke yadda da wannan ba iyalinka kaga abokanai babu bambanci tsakanin mijin yana nan ko baya nan kai ka ce ranar da aka aurar da ita suransu gabace ɗaya ne aka ita an aurar da ita ne ga wayannan mutanen gaba ɗaya hakan zaka ga suna shiga da fita iyalinka ba ta da hurumi ba ta da ihtiram ba ta da daraja sannan wannan bai takaita akan abokanai ba dan aiki dan sako babu laifi ya zanto kuna da dan aiki a gida kuna da dan sako a gida amma kuma ya zanto yana da menene limit shine musulunci wannan shine musulunci ba wai musulunci bai takaita akan zuwa masallaci alwada assalamu alaikum ba rayuwarka tsarin rayuwarka ya zanto suna da boundary suna da limit sa'annan yan uwa yana daga cikin abubuwa da jahiliyyar da yawa daga cikin mutane suka ci rabuwa da su har yau sai ka ji ana cewa matar mu ce wacce ai matar ku ku nawa ban gane ka ce wa matata matar ku ku na in ka ce matata matar ku sai ka rasa haƙura ba matar ku kuna ban gane matar ku ba ita matar mutum ɗaya ce shi yasa manzala sai sai ce alhamu wal maut afara'aita alham manzala sai sai ce alhamu wal maut wane ne alhamu dan uwan miji amma za ka ga mutane da yawa suna da sakaci a wannan bangaren dan uwan miji haramun ne dan uwanka ka girme shi ko ya girme ka domin akwai irin authority da abin nan manya suke amfani da shi ai kaninmu ne so tunda kaninka ne shi kenan matarka ce tunda kaninka ne zaka iya shigan gidanki a kowane lokaci lokacin da ka dama yayi tafiya ya bar gari yana gari baya gari zaka iya shigo a kowane lokaci ci ai gidan kani na ne gidan wani ne ai baka sani ba to sai me in baya gida da kai da mutumin da baku hada alaka na jini da kaninka ba dukkan ku matsayin ku daya haramun ne ka shigo gidar dan uwanka inda matan shi take zaune kuma shi baya gida haramun ne kuma sanadiyar wannan da aka ci karantarwar addini da aka yi sakaci da shi din nan wallahi barna da yawa sun faru akwai wani ɗan uwa da muka yi karatu da shi yakan bani labarin ba zan faɗi sunan garin ba yace a garin garin su kenan yace kowa ya sani akwai wani mutum kowa ya san cewa matarsa wani daga cikin ƴaƴan da ta haifa abu ne da ba ɓoye yake ba wani cikin ƴaƴan da ta haifa wani ɗan wani ne ba ɗansa ba ne wannan kuma wanin shi ɗan uwan mijin ne to wannan musulunci ne ko jahiliya ya za a auro mace an aurar wa mutum ɗaya kuma tana wa mutane daban-daban aihuwa wannan ina ganin a jahiliya ma akwai ta kuwa kamar wa'insu irin al'adu da naji Dr. Abdulaziz Ibrahim yake faɗi a wajen tafsiri jiya wacce mace tana gidan mijinta sai ta ce za ta tafi wajen mutanenta sai ta koma garinsu ta ɗan zauna ta daɗe a garin zaman sai ta auri wani ta aihu kuma tana da aure a wani garin da ta baro kwanaki akwai wata mata da ake nunawa ta aure a gari ɗaya ba ta aure maza daban-daban su uku kare ita ma tana son ta yi masana wasu na tsawon ba a kenan to me ya rage sunan ɗaya manzala sallama da ya hana mutane shigan gidajen da ba gidansu ba ne gidajen matan mutane ba tare da maharami ba wani mutum sai ce ya ma'aikin Allah ya me za ka faɗi game da ɗan uwan miji manzala sallama ce ɗan uwan miji shi ne mutuwa me yasa ɗan uwan miji ya zanto mutuwa domin shi tunaninka zai nesantar da cewa ɗan uwanka zai iya maka haka ko shi kuma shedan tanan zai ɗana maka tarko kuma ire-iren barnan nan suna faruwa don haka da sunan ɗan gidan ne ai ɗan aiki ne ai ya daɗe a gidan ai kaza ai direban gidan ne ai kaza ya zanto babu laifi babu laifi babu laifi amma ya zanto akwai ne akwai limit to bayan ya tabbatarwa matarsa laifi yace ta nemi gafara amma yana son a rufe magana yana son a rufe magana domin abun kunya ne idan matar mutum wadda yake da irin wannan matsayin wannan labarin ya yaɗu game da gidanta sa'an nan Allah tabaraka wa ta'ala yake
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين
باو الله النبي يوسف أشياء أبو بيتكيت أنا با فأنت أعرض عن هذا با يا حقولي يا كوتا كيبا to fitinan ba ta kare ba wa qala niswatun fil madina ire-iren wayannan abubuwan duk yadda ka sitirta shi zai labarin zai sulale ya shiga gari ko labari ya shiga gari wa qala niswatun fil madina wayan su mata malaman tafsiri suka ce matan manyan mutane wadanda suke the same circle da wannan matan da wannan abin ya faru da ita sun ji labari sai suka ce imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi cewa matar azizu tana neman lalata da dan gidanta da kanta take neman shi mutumin da yake kaman bawa a gida qad shaghafaha hubban so da takewa yusuf ya rufe zuciyarta
وآتت كل واحدة منهم سكينا وقالت اخرج عليهم أينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن لغة تجي sai gumi da suke yi akan abin da ya faru da ita sai arsalat ilayhinna ay ritadhifihinna sai ta shirya wata liyafa abin da take son ta yi za ta gayyato su ne a matsayin kawai ta gayyace su liyafa wa a'tadat lahunna muttaka'an kuma ta shirya musu kaman dining haka wajen zama na cin abinci وآتت كل واحدة منهن سكينا كما تبي وقوة نيدة تكنسو وكا معنى دا كتن أبو بوة دا زاء أتشي أبو بوة أبنتن دا زاء كاو دوك وانا ما كرتن يبا مجن تياتي إنه من كيد كل با تباس قوة نيدة تكنسنا دا وكا كما وانا زاء كتن وقتل رزيو ni wanda za su yayyanka abinci da za a kaddamar wajen liyafar kowace tana da wuka a hannunta wa qalat ikhruj alayhinna dama ta ajiye nabiyullahi yusuf bawan Allah bai da tacewa akan kansa sai yadda aka yi da shi a yayin da aka tsara wannan liyafar shi kuma ta ajiye shi bayan an gama tsara wajen kowa an ba shi kwatilar tsinsa musamman wuka sai ta ce ukhruj alayhinna sai ta ce mai ya fita ya gilma a gabansu su nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasalam bai da zagi sai ya fita dama umarnin da ta bashi malaman tafsir suka ce sace ya fita ya wuce a gaban su sannan ya dawo za su ga gabatowarsa kuma za su ga juyowarsa za su ga bayansa Allah tabaraka wa ta'ala yake falamma ra'aynahu akbarnahu da suka ganshi sai suka girmama shi mana sun girmama ganin da suka mai domin sun ga wani halitta ne wanda ba su taba ganin irinsa ba domin annabi Nabiyullah Yusuf alayhi salatu wassalam mutum ne Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta shi kyakkyawa kamar yadda yazo cikin wasu daga cikin hadisan Isra wal Mi'raj aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganci a sama ta uku yace fa iza bi nabiyillahi yusuf wa qad uti yashkurul jamal aka ce ciao idan muka misalta ciao mu ce ciao halitta ne mu ce kamar lemu Allah sai ya raba shi gida biyu rabi sai ya bayyana annabi yusuf sauran rabin shine aka raba mana gaba ɗayan mu daga annabi adam zuwa mutumin karshe a duniya da mazanmu da matanmu rabin da ya rage din wacce kai cikin halittun Allah a bayan kasa za ga wata mace kace in ba a baka auren ta ba gaskiya kai zaka kashe kanta domin ta maka kyawun da ba za ka iya hakura ba to cikin rabin nan ne fa da aka rabawa duk duniya gaba daya sauran rabin shi kadai aka baiwa annabi Yusuf to ya kike garin fitina zai kasance a cikin wani azar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rabin an baiwa annabi Yusuf ne da mahaifiyarsa an baiwa annabi Yusuf da mahaifiyarsa almuhim annabi Yusuf manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya ba mu labarin cewa mutum ne mai kyau dan haka da suka ganci sai suka ga mutumin suka ga mutum kyakkyawa kyawun da ba su taba ganin irinsa ba to maimakon su yanka kayan marmarin da aka sabin ɗinsu a daini ɗin kallonsa ya ɗauki hankalinsu sai suke yanke hannayensu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah suka ce ina suka ce wannan ai ma hada bashara suka ce ya Allah ai wannan ba mutum bane wannan halittan ba na mutum bane suka ce hada ma in hada illa malakun karim wannan ba komai bane face mala'ika karramanne daga nan maluma suka ce dabi'ar mutane sun san cewa halittar da Allah ya yi wa mala'iku halitta ne mai kyau shi yasa kai tsaye suka cire shi daga dangin ɗan adam suka danganta shi gawa da mala'iku qalat fa dhalikun
قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين
take ita yanzu abinda take nema ta samu sai qalat fadhalikunna allazi lumtunni fi wannan da kuka gani kuka kasa hakura shine wanda kuke zargina akan sa ibn kathir yace tana nufin cewa ku fa ganin shi kuka yi ganin farko gani so daya gani so daya kuka mai har ya kai da kuka menene kuka yayyanka hannayenku ina ga ni da nake ganin shi kullun yake shiga da fice a gabana
idan ku gani na farko na so ɗaya din nan kun kasa yin hakuri, to ina gani da kuke ganin laifina? Sa'annan su ba yanzu sun siffanta ciyawinsa ba, suka ce man haza bashar, kai wannan ila wannan ya fi ƙarfin a ce mai mutum, wannan mala'ika ne. Ibn Kathir ya ce sai ta bayyana masu wani siffa ta kyau wadda su kuma ba su sani ba. Ta ce qalat fa zalikunna alladhi lumtunnani fi wa laqad rawadtuhu an nafsihi. Sannan anan kai admitin din cewa ita ce ta neme shi da alfasha. Ta faɗa ta yadda ita ce ta neme shi da alfasha. Ta ce fasta'sam, sai ta sanar da su da wata siffar da ba su sani game da shi ba, su kawai sun ga wannan kyawu na zahiri. Akwai wani kyau moyayye, shine kanewa. Kanewa, kaga kamar yadda zaka so kaga matarka ba ta batun wani namiji facewa, face kai kadai. Hakan ita ma zaka so a ce kana da kanewa, ce zan tafi muhadara. Wasu lokutan nakan zolayi iyali na san ce zan tafi lecture ne a kamar irin higher institution haka, gidan fitina kenan. San ce to zan tafi, idan zan fita san zo in same su, ce to sannan ga gyara gunan, wannan gunan yayi haka gunan yayi kyau. Sai ce ba mu gane ba, me rage ni biki ta, to ai har yanzu a kasuwa nake. Mu dai karka kalli kowa ba, karka kalli kowa, in ka je karka daga kai ce a kawai ku sa min nikabi, kawai ku huta, ku saka min nikabi, kawai ku huta. To yadda za ka so a ce ba ta kula kowa, ba ta batun kowa. Akwai wani malaban mu za ku san shi, Salih Ibn Sari, kun taba jin sunan nan, ai NTA yana yin wani program da Hausa, yanzu ya zama director, ina ganin ban sani ko ya retire, ya karantar da mu a Albayan, malamin mu ne ya karantar da mu a Turanci. Yana yin wani shiri na manta da sunan shirin dai, ana zuwa wajen tsofaffi ne waɗanda shekarunsu ya ja ya manyanta, kuma masu shekara 100 a duniya, sai a je shiri ne na NTA lokacin, sai a tafi da crew din a je gidan a zauna da shi ko da ita, a yi hira da su tun lokacin ku ya rayuwa ya kasance ya ake yi kaza, domin a koyi darasi. Shi malam yake ba mu labari, yake wata ran ya shiga wani shago zai siya abu, wani dattijo sai ya gan shi, sai ya ce mai da ba dan baka min laifin komai ba, da na macire ka. Sai ce a dattijo me ya faru? Sai ce shi abin da ke bashi haushi matarsa, shi ba wannan dattijo ne ya girma ya bayyanta ba, amma kijin na nan, ita ma matarsa din ba karama bace ba. Yace yayi matarsa tana matukar son wannan program din, dakon program din take, domin ta zo ta ga program din, da haka shi kuma yana jin tsoron wannan anko din program din. Amma yanzu kishi ya ragu, ban sani ba ko domin Yahudawan nan tsinannu suna dan saka mana roman alade cikin abubuwan da suke sayar mana muke ci a sunan snacks, shi yasa kishi ya ragu. Sai ga mace ta ce ai mawaki wani is my favorite. Kuma a gaban mijin kuma shi ma wawa yana murmushi. Wannan wani wauta ne, ban gane matar ta ce wani bajiraje favorite ɗinta ba. Shasha kuma kana nan kana, ban gane favorite ɗinta ba. Mace mai hankali ba za ka fara wannan magana ga mijinta ba. A wajen Laraba ran da mace ta faɗi wannan auren ta ya kariya. dan haka fasta'asam maluma suka ce kaga isti'sami din nan kamewa idan to kana da kamewa kana da kamewa matar ka ta san kana da kamewa hankalinta a kwance kuma za ta dinga alfahari da kai cewa mijina a wallahi ba mijina bane mijina ina ba zai yi wannan abun ba dan ta san yana da me yana da kamewa fasta'asam ita ce mace da ya kamata ake ta fi siffantuwa da wannan siffar amma sai gashi nan shi da yake da yake a matsayi mai rauni shine yake ayi wannan barnan da shi tace ni nane ne shi kuma ya menene yake amsawa yace wala in lam yaf'al inda matsalan take kenan wala in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakuna min as-saghirin kuma idan kaga bata hakura ba ko kuma idan bata aikata abinda nake umartan shi da shi ba lalle lalle sai an kai shi kudu sai an kulle shi a kudu kuma lalle lalle zai kasance daga cikin wulakantattu talaci ta kuban sai ta aikata abinda zuciyarta ta kudirce a zuciyarta na alfahsha da annabin Allah annabin Allah yana jin haka sai yace ni qala rabbi sijin
qala rabbi sijin uhabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun minal jahilin
فاستجاب
له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم
جنا جن هذا سيكرا أبنجي قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يا أبنجينا كركوكو يا بمن الخير أكن أبن دفكي نيما نادشي نا الفاشا na bi son kurkuku ya Allah akan abin da suke nima na da shi din nan yace ya Allah wa illa tasrif anni kaidahunna idan baka kawar da makircin su daga gare ni ba kaga yanzu makircin ba na mace ɗaya bane ko na matan garin gaba ɗaya ne ya Allah idan baka kawar da makircin su daga gare ni ba asbu ilayhinna zan karkata zuwa gare su wa akum min aljahili kuma zan kasance daga cikin jahili Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala da wa'izar da malaman tafsiri suka istinbati suka ce akan makircin mace musamman dai wannan da kyau akan makircin mace karka kuskura ka bugi kirji ka ce na fitarcin karfin in fada tarko karka kuskura suka ce kawai ka nemi Allah ya menene ya tsare ka mafitan ka ɗaya kenan ba ka nemi Allah ya tsare ta shi kenan kawai amma kar ka ce wai kai ka fi karfi wallahi baka ji ba wannan fa annabin Allah ne ka ji addu'an da yake yi yake ya Allah idan baka kawar da makircin su daga gare ni ba zan karkata zuwa gare su kawai ka nemi taimakon Allah ka nemi kariyar Allah daga fadawa cikin wato tarkon da mace take danawa in idan Allah bai kare ka ba to kaga dabararka wayonka iya maganarka duk wayannan abubuwan ba za su kare ka ba mace za ta zurma ka sosai sosai kuma ba za ka fita ba sai dai ka nemi ne ka nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya nemi ne ya kare ka fastajaba la Allah tabaraka wa ta'ala yake istajaba lahu rabbu ubangijin sai amsa mai fasarafa anhu kaidahun sai karkatar da makircin su daga gare shi sai karkatar da makircin su daga gare shi innahu huwa as-sami'ul 'alim lalle shi Allah tabaraka wa ta'ala mai ji ne wanda jinsa ya gane na kowa da komai Allah tabaraka wa ta'ala irin ji da yake yi ليس كمثله شيء هو السميع البصير ba kwatantawa da irin ji da muke yi kai yanzu idan aka ce mutane uku daban-daban su baka rahoto daya da yarurruka guda uku daban-daban wannan ya Hausa wannan ya Turanci wannan ya Larabci a lokaci daya su danga magana ai zaka kore su ai ko suna son sawa da aukatar da kai kenan amma shi Allah tabaraka wa ta'ala yarurrukan duniya gabaki daya yana jin su a lokaci daya ba na mutane kai ba har da dabbobi duk da cewa jinsu dabbobi kala dabbobi sun fi na mutane yawa in ka dau macizai kawai kala kalan macizai da ake da su baka kisa ka kirga ba duk kowace dabba in ka dauko ta tana da jinsi kala daban-daban kuma suna magana suna da yare amma dukkan Allah ke ji a lokaci daya kuma sauraron wani bai hana shi sauraron wani sauraron yarurrukan da mutane suke yi a bayan kasa bai hana shi sauraron yarurrukan da dabbobi suke yi a kan kasa da kuma cikin ruwa as-samia al-alim kuma masani ne mai ilimi ne wanda ilminsa ya game kowa da komai shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yana jinka a lokacin da kake kiran shi cikin duhun dare kaga yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa yake fastajaba babu jinkiri Allah ya amsa masa har ila yau din nan Allah tabaraka wa ta'ala yana amsa addu'a yana ji kuma yana amsawa shi yasa ake son musulmi ya zanto daga cikin masu tadarru zuwa ga Allah kuma ka sani cewa daga cikin sunayensa da siffofinsa shine as-sami'u was-sam'a shine ji a lokacin da duk abin da kake furtawa abin da baka furta ba ma ka faɗa a cikin zuciyarka zantan da kai na zuciya Allah tabaraka wa ta'ala ya sani ko bai sani ba shi ya sani shi yasa yana daga cikin ladduban addu'a kar ya zanto makwabcinka ya san in aka ce wa makwabcinka wannan dan talibin menene bukatunsa ne ya san su yana son ya rufe gidansa bai gama gini ba yana son ya yi kaza domin kai idan ka tashi addu'a da microphone kake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ubangijin da kuke kira ba nisa yake da ku ba yana kusa yace ira sa'alaka anni wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idha da'a Allah tabaaraka wa ta'ala yana amsa kiran bawansa idan ya kira shi domin shi Allah tabaaraka wa ta'ala yana kusa Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanar da mu a karshen wannan ayar cewa ya amsa addu'ar annabinsa nabiyullahi yusuf kuma ya karkatar da wato sharrin su daga gare shi abubuwan da suka biyo baya na tafiyarsa kurkuku Allah ya jasa badala min ba'di ma ra'u al-ayati la yasjununna suka zo suka ga cewa bayan gaskiyarsa ya tabbata ba yadda manyan mutane suke yi idan ka fada a hannunsu kuma ka zanto mai rauni babu mai kwatarka bayan gaskiyarka innocence ɗinka ya tabbata za su ce haba idan muka bar shi fa za a ce an zalunce shi duk wannan wahalhal da ya sha an zalunce shi kenan at the end of the day in muka ce bai yi komai ba duk da cewa ya bayyana cewa bai yi komai ba amma dai bari mu yi punishment ɗinsa domin dai mu creating impression ɗin cewa ya dai ne irin abin da suka mai kira Ibn Kathir yake sai suka ga cewa to ai abin nan fa in aka bar maganar nan a haka Nabiyullahi Yusuf yana yawo a gari ba a mai ukuba ba kenan labarin da zai tabbatu shine cewa shi bai da laifi wace ne laifi matar sarki to ana son a creating din contrary impression ta yaya za a create din contrary impression shine a kai shi kurkuku ba da laifin komai ba wannan kuma yana faruwa sau da yawa yana faruwa za ka ga mutum cewa bai da mafita sai a zalunce shi an manta da akwai hisabi ranar tashin alkiyama. Allah tabaraka wa ta'ala yake badada kun kawai sai da cewa wannan domin a rufa wa gidan asiri, domin a rufa wa gidan asiri, dan haka dole a yi punishment din sa, domin haka aka tura shi kurkuku. Abubuwan da suka kasance suka faru a kurkuku, kun ga duk wayannan fa, duk wayannan kalubalen duk ala tariqi, akan hanyar daukakar da Allah zai yi wa Annabi Yusuf. Kai ma kana son daukaka aibo, kana son Allah ya daukaka ka, kana son Allah ya arzuta ka, kana son Allah ya karamta ka, amma kuma baka son jarrabawa. Baka son jarrabawa, kuma sunnan Allah ne. Baka son jarrabawa, baka son wahala, shi yasa kai ka fi son finish. In ka ga finished product, kamar yanzu aka ce professor wani, sheikh wani, kana son ka zama irinsa. So da yawa idan muka idan da sallar juma'a, ƴan uwa da yawa sukan kawo ƴaƴansu su zo su gaisa da ni su ce, malam ina son ya zama irinka, ina son ya zama kamar ka. Idan ya faɗi haka, sun ce masha Allah, wa Allah ya taimake shi, Allah ya mai albarka. Amma kuma sai mun ga rubutun din irin zai iya withstanding don irin wayansu arafi wadda mutum ya fuskanta a rayuwa. Akwai wani abokin karatuna da nake faɗa muku cewa shi ne shugaban alkalai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya. Na faɗa muku cewa daga cikin abubuwan da kullum yake maimaitawa, wata ran muna makaranta, muna law school, wani bawan Allah sai ya zo ya same mu sai ya ce, da Allah mu yi hakuri, ba musulmi ba ne. Ka san so da yawa idan idan suna neman rufin asiri, sun gwammace su nema a wajen musulmai. Sai zo ya gaishe da mu, shi ma student ne a cikin campus. Sai ce, kaman ko ya ɗibi kwanaki haka yake, na rantse muku da Allah kwana na kaza ban ji abin jira. Kuma idan ka kalle shi kam za ka ga alamun cewa wannan akwai yunwa tare da shi. Abokina ɗin nan hankalin shi ya tashi. Shi ne muka ci ayya, sannu kai hakuri kaza kaza, aka ba shi kuɗi ya tafi. Da muka koma ɗaki, abokina ɗin nan bai samu sukuni ba, hankalinsa a tashi. Yace, malam ka san ni a rayuwa babu abin da na tsana kamar in ji mutum yana jin yunwa. Domin ni na ji yunwa, na san menene yunwa. Amma yanzu babban mutum ne, ya zama finished product. Kowa idan ya gaji zai ce ina son ya zama kamar wani, ina son ɗana ya zama kamar wani. Amma kuma za ka jure irin wahalhalu, irin kalan wahalhalun da ya sha kafin ya zama wannan abin da ya zama. Don haka a rayuwa ma, a matsayinka na musulmi, addini ya karantar da kai menene hakuri, addini ya karantar da kai hakuri da juriya, hatta akan abubuwan da suka shafi menene rayuwa, balle abubuwan da suka shafi addini na neman yardan Allah. Dole ne sai ka yi ne, sai ka yi hakuri, sai ka rufe ido, sai ka kawar da kai daga abubuwan da kake so, ka jure har Allah ya taimake ka, ka ci ɗanɗanawa. Duk da cewa kana da kuɗin da za ka tafi wancan wajen, kana da karfin da za ka je wancan wajen, mutane suna yi, kana gani kai ma za ka iya yi, amma za ka yi ta baiwa zuciyarka hakuri. Wa amma man khafa maqama rabbihi wani hannarta, domin tsoron tsayuwa a gaban Ubangijinka. Abubuwan da ranka take faɗa maka cewa kai ba kai ka zamana, ai yanzu kai baka fara ma furfura ba, inda sauran shekaru sai ka dawo daga baya ka yi tuba kaza kaza da sauransu, amma za ka yi ta yin hakuri domin kana tsoron ranar tsayuwa a gaban Ubangiji. Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da hakuri. Wallahi duk bawar da Allah ya arzuta shi da hakuri, Allah ya arzuta shi da wani abu mai girma. Allah ya zuta shi da wani abu mai girma. Hakuri abu wato yana daga cikin siffofi masu kyau. Shi yasa za ka ga annabawan Allah daga cikin siffofin da Allah tabaraka wa ta'ala yake ni'imta su da shi, shi ne za ka ga sun yi hakuri. Kamar yadda muke maganan annabawan da muka karanta labarin su, ka duba irin bakakken martani da mutanen suke mayarwa. Amma ke ya kauni, za ka ga dukkansu ne suke cewa ya kauni, ya kaumi ya kaumi, bayan ya gama tafiyar din cewa ya kaumi inna, yana gamawa lazumin mayar mai da martani mara kyau. In sun gama, in ya tashi magana zai sake cewa ya kaumi, ba komai ke sa mutum ya iya yin wannan ba, face ne kun face hakuri. Anan zamu daka aya, idan Allah ya kai mu gobe zamu ci gaba. Abban da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunnah mai sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mu baki daya. Akwai tabbaya da muka jinkirta jiya na shin mutum zai iya auren macen da tana matsayin jika ga matar gidansa. Maluma suka ce haramun ne wannan auren, sun ce haramun ne wannan auren domin yusabbibu qati'atar rahim, zai sabbaba yanke menene, yanke zumunci, zai sabbaba yanke zumunci. Suka ce illan haramcinsa shine irin illar da ke tattare da auren mace da kuma auren ƴar uwar mahaifiyarta. Kaga tamkar ka auro wa kenan, mahaifiyarta kenan, ka auro uwarta kenan. Haɗawa tsakanin mace da mahaifiyarta haramun ne da nassan wato hadisi. Suka ce illar da ke can ita ce illar da ke nan, wallahu ta'ala a'lam. Abubuwan da muka faɗa wanda suka dace da littafin Allah da sunnah mai sallallahu alaihi wasallam, Allah ya saka mana baki daya. Abubuwan da suka kasance kuskure, Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana baki daya. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mana da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya latar da mu zuwa ga aikata kyawawan ayyuka karɓaɓɓu a cikin wannan wata mai albarma. Ya Allah ka sa mu kasance daga cikin bayin waɗanda suke ɗantarwa daga wuta a wannan wata mai albarma. Ya Allah buƙatunmu na alkhairi ka fi mu sanin su. Ya Allah ka biya mana su gabaki daya. Ya Allah ka biya mana su gabaki daya. Ya Allah ka biya mana su gabaki daya. Ya Allah waɗanda suka riga mu komawa a gare ka cikin musulmai, ya Allah ka gafarta musu. Ka lullube su da rahmarka. Idan namu lokaci yayi, ya Allah ka sa mu cika da imani. Ya Allah waɗannan mutane masu zubda jinin bayinka, masu garkuwa da bayinka har cikin azumi ba su daina ba, ya Allah idan sun fi karfin mu ba su fi karfin ka ba, ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su. Ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su. Ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su. Ya Allah ka zauna da kasar mu Najeriya lafiya. Ya Allah ka zauna da kasar mu Najeriya lafiya. Ya Allah ka zauna da kasar mu Najeriya lafiya. Ya Allah ka sanya tsoron ka zukatan shugabannin mu. Ya Allah ka sanya tsoron ka zukatan shugabannin mu. Ya Allah ka sanya tsoron ka zukatan shugabannin mu. Ya Allah wayannan fitattunu da suka addabi garuruwan musulmai a gabas ta tsakiya, ya Allah ka kawo karshen ta. Ya Allah ka kawo karshen ta. Ya Allah manufan abokanan gaban addininka a wayannan wajajen, ya Allah kar ka sa su cimma manufar su. Ya Allah ka mayar da su a matsayin hasararru. Ya Allah ka sa su koma a matsayin sun yi hasara. Ya Allah ka sa su koma a matsayin sun yi hasara. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله.